لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren 9 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 9 ga watan august shekara ta 2008 muna karatun littafin al-imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah ya gafarta mishi littafin da aka fi sanin shi da sahihul bukhari daga cikin jeren giyar karatutukan wannan shine kasar na 30 taken karatun dai shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan ba ku manta ba jama'a muna ainihin cikin ƙarshen hadisi na ƙarshe da muka karanta a cikin kitabul iman hadisin jariru dan abdullahi al-bajali sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ya buƙatar da mu zuwa ga mu tsaya mu yi sharhi dangane da mecece nasiha yaya ake nasiha suwa ake wa nasiha suwa ne ne suke yin nasiha sannan nau'ukan nasiha me ake nufi nasiha ga littafin Allah me ake nufi nasiha ga Allah me ake nufi da nasiha ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ake nufi nasiha ga shuwagabannin musulmi me ake nufi da shuwagabannin musulmi su yi nasiha ga talakawa sa'annan me ake nufi ga nasiha ga su al'ummar musulmi baki daya duk waɗannan abubuwan da na faɗi baki dayan su da izinin Allah mun tattauno su a baya dan haka mai saurare ka je ka saurari ainihin kasusuwan da suka gabaci waɗannan insha Allah ta'ala muna karantowa ne daga ainihin babban sharhi na littafin 40 hadith na al-imamu ibn rajab al-hambali mai suna jami'ul ulumi wal hikam a ƙarƙashin ainihin wannan hadisi wanda tamim ibn dari ya ruwaito shi hadisin sahihu muslim wanda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace addinun nasiha addini nasiha ce muna karantawa kadan daga cikin sharhin sai lokaci ya kure mana a yau zamu tashi a idda mala yake cewa wa min a'zami anwa'in nushi an yansaha liman istasharahu fi amrihi daga cikin mafi girman nau'uka na nasiha ita ce idan wani ya kawo maka neman shawara to ka ji tsoron Allah ka bashi shawarar da ta kamata to wannan tana daga cikin nasiha domin ita nasiha ce wadda take dauke da bada amana wato ya bada amana sirrin shi da rayuwar shi ko addinin shi ko kasuwancin shi ko auren shi ko wata harka yazo yace yana neman shawarar ka dan haka a irin wannan halin yana daga cikin mafi girman nasiha ka tsaya ka bashi nasiha ta gaskiya wata sahabiya ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama tace sahabbanka guda biyu sun zo neman aure na daya shine Abu Jahal daya kuma shine Muawiya yace to shi dai Muawiya talaka ne bashi da dukiya shi kuwa Abu Jahal mai dukan mata ne dan haka shawarar da nake baki shine ki auruwa ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mata ishara zuwa ga ainihin sahabi Usama gashi saurayi gashi yana da aikin ni zai ci yadda ke shi kuma baya dukan mata kaga anan ya ainihin bata nasiha ya fada mata kyakkyawar mafita haka malamai suka fadi ka karanta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi da littafin riyadus salihin na al-imam an-nawawi da littafin shaukani mai suna Nailul Awtar da kuma risalar shaukani yar karama mai suna Raf'ur Riba fi ma yajuzu wa ma la yajuzu min al-ghiba suka ce ba gulma bace idan mutun yazo yace maka wane yazo yana neman auren yata ko yar uwata ko makamantan haka me zaka ce game da shi sai ka fadi haƙiƙanin abin da ka sani game da shi wannan ya zo neman shawara ne ta bada amana saboda yana so ya dauki ishi ko kanwashe ya bayar inda baya so ya bashi tun farko ba zai ainihin nemi shawarar ka ba amma yana so ya bayar sai dai yana tantama ko bai san halin ba idan ka saka ya saboda shi din nan abokinka ne ko abokinka haka ka ko makamantan haka ka saka ya wani mugun halin shi ka ci amana shine in ka koma waɗancan littafan ka karanta zaka ga sun tabbatar da cewa gulma haramun ce amma akwai wasu wurare waɗanda malamai sun ce babu laifi, don mecece gulma? Ita ce faɗin laifin mutum a halin baya nan. Kaga sadda kake cewa wani ɗin nan da ya zo yana son ya auri ‘yarka ko ƙanwarka, mugu ne, ba shi da tausayi, ba shi da kaza, kana faɗin munanan halayen shi, kana gulma shi kenan. Amma sai malamai suka ce wannan irin nau'in gulmar ta halatta. Shine al-Imam Shawkani ya bi waɗancan littafai, ya tattaro abubuwan da suka tattaro, sai zauna ya gyaggyara abubuwan da suka kamata a gyara, sai ya rubuta ‘yar ƙaramar risala, ya sa mata raf'ur riba, ɗauke shakka ko tantama ko kokwanto, fi ma ya juzu wa ma la ya juzu minal ghiba, game da abubuwan da suka halatta da waɗanda ba su halatta ba. Dan haka ya kamata ku sani da cewa jama'a, wanda ya amince da kai ya zo neman shawara a wurinka, to lallai ya baka amana ne, ta neman shawara sai ka bashi abin da ya kamata. Ice kama kala sallallahu alaihi wa alihi sallama, kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idastansaha ahadukum akhahu falyansah lahu, idan ɗaya daga cikin ku dan uwan shi musulmi ya nemi shawarar shi ko ya nemi nasiha shi, to yayi mishi nasiha din. Wannan hadisi al-Imam Ainin Ahmad ya rawaito shi. Mala yace wa fi ba'd al-ahadith inna min haqqi al-muslimi 'ala al-muslimi an yansaha lahu idha ghaba, yazo a cikin wasu hadisai cewa na daga cikin haƙƙin da musulmi yake da shi akan dan uwan shi musulmi, shi wannan musulmi lallai ne yayi nasiha ga dan uwan shi musulmi a sadda wancan dan uwan nashi baya nan. Wa ma'ana zalika, me ma'ana haka, me ake nufi da cewa kai wa mutum nasiha a sadda baya nan? Annahu idza zukira fi ghaibihi bisu'i an yansurahu, idan baya wurin aka ambace shi da mugun ambato ko aka zage shi ko aka yi wata bakan magana ko sharri ko kazafi ko wani abu, to kai da kake zauna a wurin ka tsaya ka taimake shi ka kare shi a bisa gaskiyar da kasancewa wannan abin da aka faɗi to ghiba ce, gulma ne, ba haka abin yake ba, yana daga cikin nasiha. Wa yarudda anhu, sannan ya kare shi. Wa idza ra'a man yuridu adahu fi ghaibihi, idan kuma baya nan sai kaga wani yana so ya cutar da shi, sai kai kokari sai ka kare shi. Kaffahu an zalika, sai ka kare wannan da ke son ya cutar da shi din daga son ya cutar da shi din. Makwabcinka ne baya nan, sai kaga wani zai shiga ya ci mutuncin iyalin shi, sai kaga wani zai ainihin ci filin shi, sai kaga wani zai ci ainihin haƙƙin shi, sai kaga wani zai yi mishi wani abu wanda zai zama cutarwa, sai ka tsaya wurjanta. Karkace wai in jifa ya wuce kanka ya fada kan kowa ne, ba haka bane. Wannan karin magana muguwa karin magana ce, ba musulunci ba ce. Abinda ake so shine ka tsaya ka kare mutuncin dan uwanka musulmi ko da baya nan. Ai yazo a cikin hadisi sahihi wanda zamu zo mu karanta anan a cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa duk sadda mumini yayi wa mumini addu'a a halin shi wancan da aka yi wa addu'ar baya nan, sai Allah ya kawo wani mala'ika sai ya aje a gefen shi ne addu'ar, duk abin da ya faɗa Allah ka ji kanwane, Allah ka yi wane rahama, Allah ka kiyaye wane, sai kai ma mala'ikan sai ya ce ya Allah shi ma wannan kai mai haka, ka duba kai ka ne mishi addu'a, kai kuma mala'ika ya nemaka. Kunga kyakkyawan aiki, wa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan, ka duba kai mutum ne kake wa addu'a, kuma a matsayinka na mutum kai kuma mala'ika ne yake maka addu'a. Miliyan nawa za a iya ɗauka a baiwa mala'ika ya maka addu'a? Sai kaka tambayi shehunan bid'a, nawa ake biyan su suna zuwa maka suna yin addu'a? Kwangilar su ake ɗiba, yanzu azumi ya kusa, ana ta rijistar su. Mun fahimta? To miliyan nawa za ka iya ba mala'ika ya maka addu'a? Babu ko biliyan nawa ne, ko dola, ko dutch, sai me? Sai in ka yi wa musulmi addu'a, mala'ika zai maka addu'a. Ka duba daraja. Za ka yi mai addu'a a yaya? Za ka yi mishi ne an zaharin ghaibi, a halin baya nan, baya ganin ka, balle a ce fadanci ne kake mai, kamar yadda za ka zo ka ji malam yana faɗi. Sai malam yake cewa fa innan nusha fil ghaibi, domin ita nasiha a cikin wato a halin mutum baya nan, ya dullu ala sidqin nushi, yana nuna gaskiyar nasiha din. Fa innahu qad yuzhiru nusha fi hudurihi tamalluqan, saboda mai ainihin wato yin nasiha zai iya bayyana nasihar shi a gaban wanda ike wa, don me? tamallukan dan fadanci da neman samun kusanci. Ma'ana yanzu ka je kana cewa yalla bai Allah ya kare ka, Allah ya ɗaukaka darajarka, Allah ya kaza, Allah ya kaza, ba za a iya tantancewa dan Allah kake ko ba dan Allah ba. Za a iya ɗaukan cewa akwai tamallukanci a ciki, akwai bambadanci, akwai fadanci a ciki. Sai ce wa yaghishuhu fi ghaibihi, amma kuma in ka koma bayan idan shi sai ka je ka ha'ince shi. Ba haka ake ruwa ne ƴan siyasa ba? Aje a kamba masu su ɗiba su bayar, ana kaucewa sai a ce banza na dai samu. Kaga a can da waccan magana kenan ba nasiha ba ce. Menene bambadanci ne ya roƙo yayi da ya samo kuma madadin ya addu'a ala zaharul ghaibi a bayan idan wancan sai ya zage shi. To idan kun fahimci wannan gabar da kyau jama'a, kenan bayan Allah nagari da suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai, na daga cikin nasiha da za mu yi musu su ne mu rinka musu tarahumi, mu ne musu tarabbi, muna addu'a Allah ya jikansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya kara musu yarda. Wannan yana daga cikin haƙƙin nasiha. Sahabban manzon Allah baki ɗayansu kai musu tarabbi, ka ce radiyallahu anhu. Ahlul baitin shi baki ɗaya kai musu tarabbi, ka ce radiyallahu anhu, Allah ya kara musu yarda. Malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai irin suwa, irin su Abubakar Siddiq, Umar al-Faruq, Usman ibn Nurayn, Ali Abu Sibtayn, irin su waɗannan Talha, ka taho kan manya-manyan malamai daga cikin malaman tabi'ai, irin su Zuhri, irin su Ata, irin su Sa'id ibn al-Musayyib, ka taho manya-manyan malamai daga cikin tabi'ut tabi'in, irin su Imam Malik da makamantansu, ka taho irin su Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbali, Shafi'i, manyan malaman hadisi da tafsiri su Imam Ibn Jarir al-Tabari, su Bukhari, su Abu Dawud, kai ta kwarara musu addu'a. Wannan addu'a ce an zaharul ghaibi, ba fadanci kake ba, don ba su da rai. ƴaƴansu ba su, ba wani wanda zaka zo kane wa Bukhari addu'a yanzu ya ɗiba ya ce na baka saboda kakana ne, babu. Wannan yana daga cikin nasiha jama'a. Sannan idan aka ce te daga daga na ƙuryar kasha kashi, ina malaman ƙasar ku waɗanda su suka ɗaure wa sunna gindi ta kafu, waɗanda da jininsu da gununsu da wahalarsu an zage su, an yi musu waka, an wulakanta su, waɗannan duk ba a yi musu haka ba fa, dan me? Dan suna da gonaki, dan suna da gidaje, dan su ƴaƴan sarakuna ne. An yi musu haka ne dan addinin musuluncin da suka tsaya suka ce sai ya gyaru. Dan me za ku manta da su? Yanzu hidimar da Abubakar Gumi ya yi, har kiyama ta tashi za a samu wani wanda zai sake hidima irin wannan, shine ka zo ka kawo wa mutane sunna, ma'ana madarar sunna, mutanen da suke bakaken jahilai, ma'ana bakaken jahilai. Ba za a sake irin wannan ba fa, ma'ana halin an wuce yanzu wannan hayaniyar. A lokacin da zina ta zama falala, suwaye suke zinan? Manyan shehunai ne suke zina da matan ɗalibansu, kuma wannan ƙurba ce, neman kusanci ne ga Allah. Abubakar Gumi sun yi aiki jama'a. Ka zo ka ce za ka ce wa mutane Allah ya ce, manzon Allah ya ce. A lokacin da aka halatta cin haramun da sunan addini, kuɗin mutane ake ci da sunan addini. A lokacin da aka maida ƙarya ta zama ita ce gaskiya, a lokacin da ya zama ana ci da addini, a lokacin da malami in ya kai malami sai ya daina sallah, wai shi an yafe mai. Ka zo ka ce za ka karantar da mutane Allah ya ce, annabi ya ce. Ku karanta littafin Abubakar Gumi mai suna Manufata, ku ji rikicin da aka yi da Abubakar Gumi a garin Maru da jihar Zamfara akan me, akan ya ce alwala wajibi ce, saboda sarkin Maru na wannan lokacin baya alwala, amma masinci ne, zai wuni yana so yana kama kifi a cikin kogi, amma in ya zo zai sallah azhar fa sai ya buga taimama. Sai Abubakar Gumi ya ce ba daidai ba ne, me hujjar Abubakar Gumi a lokacin? Ba Bukhari ya ce ba, ahalar ya buɗe duk arewacin Najeriya sai da ta ɗauki zafi cewa an samu wani fitinin na malami ya kawo sabon addini. Alwalar a ce alwala dole ce, la ilaha illallah, akai ta salati ana salawar Ubangiji. Wannan anan ƙasar aka yi. Waɗannan irin mutanen da suka keto irin wannan hazan, za ka yi tunanin cewa sun cancanta a manta da su, ba su cancanta ba a yi wa ‘yan baya tarihinsu. Don haka malaman haya Islam a cikin tarihin musulunci na Najeriya lalle ne kuratta ba irin waɗannan, domin kana karanta business administration, in kana karanta management, in kaje kana karanta entrepreneurship, sai kaga an kawo tarihin wani gwarzo wanda ya fara daga rarrafe ya fara kasuwancin har sai da ya kai hamshakin dan kasuwa, shine wa, shine mashhud Abiola. Duk wanda yake karatu akan entrepreneurship a Najeriya sai an yi mishi tarihin Abiola, sai a ce ya fara ne daga dan kasa kaya a kofar gida da kaza, amma har ya zama kaza. Ba za a faɗi Abubakar Gumi a cikin Islamic history a Najeriya ga ‘yan haya Islam ba, ga ‘yan diploma, ‘yan CE, ‘yan degree, ‘yan Arabic Hausa, ya kamata su san ayyukan da waɗannan mutanen suka yi. Saboda yara da ake haihuwa yanzu waɗanda ba su wuce shekara 25 ba, abinda suke gani duniyan nan a Najeriya haka ake. Haka ake karatun Qur'ani, kira'a lafiya mai tajwidi. Suna ga haka ake karatun hadisai, suna ga haka mata ke sa hijabi. Ba haka ake ba, sai da ta taba juyewa duk jahiliyar da manzon Allah ya samu Larabawa akan ta sallallahu alaihi wasallam, sai da ta faru a kasan nan jama'a. A daidai wannan lokacin sai Abubakar Gumi suka danno suka ce ayi gyara, tsine musu albarka ake, la'anta su ake. Waɗannan mutanen jama'a bai halatta a manta da su, baina daga cikin haƙƙin nasiha a tashi ayi musu addu'a, a sanar da ‘yan baya su, a shayyada, a yaɗa labarin aikinsu, a nuna wa ‘yan baya waɗannan mutanen shiryayyu ne, fa bi hudahumu qutadi, ku yi koyi da shiryarsu. To ire-iren waɗannan mutanen wasunsu sun rasu, lallai suna buƙatar abubuwa masu yawa, kamar me? Ayi musu addu'a, a kula da iyalansu, sa'annan waɗanda suke nan da rai a kula da su. Wannan jama'a wallahi sunna ce ta salaf. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin wanda ya sunnanta ainihin wannan sunnar, yana cewa Allah Allah fi ashabi, ina gama ku da Allah sahabbaina sahabbaina. Me yake nufi? Kar a wulakanta su, kar a zage su, kar a ci mutuncin su, a kula da su. Sayyidina Umar da ya samu gwamnati ta kafu, aka samu kuɗi, aka samu dukiya, komai ya kafu, sai ya ce duk idan da ya taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗauke mishi aiki har ya mutu, ya zauna ya huta, duk wata za a kawo mishi fansho da gratuity ya ci, saboda ya yi hidima da shi, ma'ana da gumin shi aka kafa musuluncin nan. Sayyidina Umar haka ya jama'a. Aisha ta cin aka kawo mata alawansu na wani wata, bata cinye ba sai na wani wata ya zo. A nan muka karanta Ibnu Abbas albashin ma da gratuity har ya mai yawa, har neman kai yake da shi, da ka dan yi fatawa sai ce zauna kai ma, ni ma zan baka. Ma'ana yanzu tsohon ma'aikaci har ya kai shi ma ya fitowa da wani fansho ko gratuity ko wane ne ko albashi a cikin nashi. Sayyidina Umar din nan yana cikin jini zai kwanta, bai manta da waɗannan mutanen ba, sai da ya ce don Allah ina roƙonku, ansarawa da muhajirai, yace waɗannan su ne abokan manzon Allah, kar a manta da su, da su aka yi wahalan nan. Yace mutanen nan na Makka baƙi ne suka zo suka zauna a garin nan, ba su da kowa, kar a wulakanta su. Mutanen nan na Madina sun yi mana hidima, sun sauke mu, sun ba mu ‘ya’ya, mun aura, sun yi mana kaza, sun yi mana kaza. Don Allah ina wasiya duk wanda ya zama shugaba bayana ya kula da su. Wannan sunna ce ta salaf jama'a. Me yasa ba a manta da irin su Malam Hudu Cikaje jama'a? Dukkan mu tashi mu kai ga Malam Hudu Cikaje yana tafsirin Alkur'ani, aka zo aka juye gwagwarmayar sunna, shine a sahun farko bai jayayya da sunna ba har ya mutu. Da su aka fara har suka mutu numfashinsu na ƙarshe akan sunna suke. Ya za a manta da su? Ya za a manta da ‘ya’yansu? Ya za a wulakanta zuriyarsu? Ya za a manta da irin su Malam Ahmadu Gyalle su? Ya za a manta da irin su Malam Baba Ahmad? Wannan shine Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a na farko a ƙasar Zazzau baki ɗaya, shine limamin Ahlus Sunna. Ahlus Sunna ba su taɓa samun limami irin Malam Ahmad Baba Ahmad ba, shine Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Me yasa ba za a addu'a a kamba masunansu a roƙan musu Allah ba? Me yasa ba za a gina markazi a ce wannan markaz na Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a, a rinka karantar da aƙidojinsu, ana shayyada sunansu? Me yasa ba a manta da waɗannan mutanen? Waɗannan qillatun qalilatun min fuhuli Ahlus Sunnati wal Jama'a, ‘yan kaɗan ne na lissafo, wallahi al'azimi suna nan dimbin masu yawa sun rasu, da yawancinsu kuma suna nan da rai, amma jama'a an kau da su, ba a tunaninsu, don me? Don ba su da lafiya, don ba sa iya jan baki, don ba sa iya fassara. Amma ko an gane cewa wannan aikin da muke dorawa muka yi akan aikinsu, ko an gane cewa ba don suka fara ba da ba mu san inda za mu dora ba, ya yi daidai kenan yanzu a manta da irinsu malam Ba'ari. Jama'a, yanzu malam Ba'ari bai kamata a gina mishi mansion ba, a gina mai katon gida. Muhammad Salih Al-Usaimin gidan shi gidan ƙasa ne jama'a, tsohon gida ne. Sarki Abdullah din nan na Makka na yanzu a lokacin yana waliyal ahad, wato kamar yana waziri kenan, ya ziyarce shi, ya zo wucewa aka ce ga gidan babban malami Muhammad Salih Al-Usaimin, ya ce a ba mu san wasa, ya za ku ce Salih, aka ce gidan shi kenan. Yana haduwa da shi a harami, bai taba daukan cewa a gidan ƙasa yake ba, ma'ana gida na tubali irin gidajen Makka na da. Ya ce Allah gafarta malam, ba mu taba tunanin kana rayuwa a gida irin wannan ba. Ya ce amma ta kare, yana komawa ofis sai ya fitar da wani estate da ke anguwar. Ya ce dama gwamnati ta gina wannan estate ne, ma'ana wani hamshakan gidaje ne. Ya ce malam ya kwashe da zuriyar shi da ɗaliban shi da kowa su shiga gidan, amma wannan temporary ne, je kana yi ka ne za a yi wa malam gida. Yo ana ga wannan matuku na yaya, sai ce wannan ma ma'ana kamar rumfa kwano ce. Aka tashi aka yi mishi gida na zamani da ma'aikata da library da komi na zamani, aka ka aka dora mishi. Bai wuce shekara uku da wannan abun bai kwanta ya rasu. Ɗalibai a kofar gidan Muhammad Salih Al-Usaimin a ƙasa wasu suke kwanciya, sun taho daga duniya sun zo neman karatu. Gari ya waye a ci gaba da karatu, ina za su kwanta? Ba shine matsalar su ba, a ƙasa ɗalibi zai ja ya kwanta. Sarki Abdullah shi ya gina wannan wuri, aka ɗibe su gaba ɗaya, kowa sai da ya samu makwanci. Na ka ɗibo masu abinci, suna dafa musu abinci ana kawowa. Haka ya kamata a yi wa malaman sunna jama'a. Yaya malaman bid'a da malaman tsafi, ku tafi Abuja ku ga yadda ake wa matsafa. Matsafa ne a cikin Sheraton da Hilton da Nikon Noga da wane ne, za a kama wa matsafi gida. Tsafi yake baya sallah, tsafi yake yi, in ya gama tsafe-tsafen zina zai kwana yana yi, fajirci suke yi. Amma gashi nan an je an kai su, sannan sai a zo a ba su kuɗi su zo su yi kaza, su zo su yi kaza. Amma malaman sunna ba za a kula da su ba? Idan 'yan siyasa da 'yan boko sun wulakanta mana malaman sunna, ya kamata mu ahlus sunna mu karɓa? Ya kamata mu karɓa ba, don haka ahlus sunna ba shi daga cikin nasiha irin yadda kuka yi malaman sunna ɗin. Sai abi Allah kaya wa malami wani laifi jama'a, a ce to ai yayi kaza ne, wai malam Ba'ari sai a ce to ai yaje ya ce za a yi wa komai zakka. Sai a ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, ba malam Ba'ari bane ya fara cewa za a yi wa komai zakka a duniya. Akwai tun cikin tabi'ai, ka je ka karanta littafin Al-Muhalla ta Ibn Hazm, ka karanta littafin Nailul Awtar na Shawkani, sannan ga Imam Abu Hanifa, Abubakar ibn al-Arabi ba malike ne, karanta littafin shi mai suna Ahkamul Qur'an, cewa yi komai za a yi wa zakka tun daga gwaiba har rake har tumatur. Shi malam Ba'ari laifi yayi? Ba laifi yayi ba. Haddaba wannan fatawar da baka yadda da ita ba, kuskure ce ba, amma ta bata aikin da yawa sunna, ma'ana dogarin sunna ne fa. Dogarin sunna ne. Shekara nawa sahabbai da suka yi fatawoyi? Kuna jin duk fatawar da suka yi daidai ce? Akwai sahabban da sun yi fatawa an tabbatar kuskure ce, amma wannan bai sa a la'ance su ba, wannan bai sa a ce ba a yi da su ba, don kuskure ɗabi'a ce da ta lazimci ɗan adam. Saboda haka ahlus sunna, ku dawo cikin taitayinku, ku zo ku kafa wani committee wanda zai kula da dattawan malaman ahlus sunna. Wannan sunna ce ta salafu. Gashi sayyidina Umar yaya haka, duk wata za a je a rinka kai musu kaza, a kai musu kaza, a kai musu kaza, in lokaci a raba musu kaza, a raba musu kaza, a raba musu kaza. Jama'a, wani cikin malaman sunna na ƙasar nan jama'a ya wahala, ya ji yunwa, ya sha wahala, ya koke, ya abin nan, sai aka samu ɗan siyasa ya kawo falla-fallan motoci guda uku ya bashi, ya kawo kujerun hajji ya bashi, sai ya ce ai tun da ake duniya ba a taɓa shari'ar musulunci irin ta ba faraha ba. Sai kuma aka zo aka yi ta ɗibo ayoyi ana mishi raddi, na ce a ku bashi uzuri, ai ɗan adam tun da shi ya ga shari'ar musulunci wurin ba fara tun da me saboda Allah ba fara ka shinkafa ka mutu ya ka kujerun haji sannan gwiwar shi tana ciwo ni da shi yace gwiwar nan tana ciwo fiye da shekara 50 na rasa yadda zan ba fara kai ni ka saboda an gyara mu ni da shi muke magana nace mishi algafa ta malam maganan nan tayi nauyi yace ku ba mu uzuri mana yace kun yi min ne haka ne kuma ba wani bane attantanki ne Allah ya gafarta mishi saboda haka ahlus sunna yana daga cikin nasiha wallahi ku didi gidajen malaman nan na ahlus sunna yanzu jama'a malami ne matashi dan kasar Maya Balwa daga jihar Adamawa wa'azi yake gaskiya yake fadi combat yake yana buga da azzalimai sace shi aka yanzu ba san inda yake ba daga Kaduna me yake yi gaskiya yake fadi suwa yake gaya gaskiyar ku yake fadawa amma yanzu ku je ku ga hatta makaranta ƴaƴan shi ba sa iya zuwa nawa ne kudin makarantar naira 2000 ne naira 3000 ƴaƴan guda nawa ne guda 4 ne zuwa guda 5 ma'ana duk wata an aka dinkula naira 50,000 aka kai gidan ta isa su ci abinci su yi karatu malam Husainu Maya Balwa sunan shi kenan dan Maya Balwa ne daga jihar Adamawa zaunan nan Kaduna wa'azi yake 2003 ya zage yana wa'azi akan abar zalunci abar kaza funto ya taho zai tafi a hanya suka je suka sace shi ahlus sunna sun yi shiru to ba sun yi shiru ma game da shi ba ƴaƴa da mata da ya bari fa gawa aka bar su me zai sa kenan gobe yanzu wani ya ce zai tashi ya sadaukar da rayuwar shi sai ce bari a hankali saboda kada makiyan shi su jimmishi iyalan shi su wulakanta wani haka zai fadi to ƙarshe waye za a jimma kenan ku za a jimma domin yau malamai sun waye gari sun zama media sun zama kafar yaɗa labaran talakawa da al'ummar musulmi ya ka ce yau malamai ana da toshe baki ko kuma suna da tsoron faɗin gaskiya talakan Najeriya ya shiga uku don duk duniyar Najeriya yau in ba malaman sunna ba ba wanda zai iya faɗin gaskiya to in ya zama su kuma ba ku amintar da su game da rayuwarsu ba fa suna tunanin in sun sadaukar muku da rayuwarsu ko kuma ba za ku sadaukar da kanku da nasiha gare su a halin ba su nan ko ba su da rai ba dan Allah ku je ku binciki halin da iyalan Malam Ibrahim Bawo mai shinkafa suke a Jos tunda Ibrahim Bawo mai shinkafa yake aunarwa ayoyi yake aunawa yake fassara muku hadisan manzon Allah yake fassara muku sunna yake goyen baya ba dare ba rana shi zai tuka mota da kanshi komai nisan tafiya ya je kuma komai nisan dare in ba ku gaji ba zai muku wa'azi amma tsakani da Allah yanzu wannan hali iyalan shi suke ku je ku binciki waɗannan wannan muna magana akan nasiha ne jama'a saboda wannan hadisi mun ce hadisi ne wanda ya tattaro abubuwa masu dimbin yawa kuma waɗannan jama'a ma kana hadisan yufta ba zancen banza bane muke muna faɗi ne don ku je ku gyara wani ya yunkuro ya ce shi zai zama za'im shine zai ma'ana zai dauki nauyin kafa kungiyar kula da malaman ahlus sunna sai je zauna ya shawara ya nemi abokan aiki a shawarta sai a zo a duba a gyara nan to ina za a samu kaza ga yadda za a yi a kayyade da cewa malaman ahlus sunna don su suka sha wuya a Najeriya malaman bid'a ba su sha wuya ba malaman bid'a lagwada suke sha a Najeriya suna diba suna panjamawa saboda su ƴan bid'a ne ni da wani dan babban sarki a kasar nan yake gayin yace billahi lazi malan iyayenmu sun san cewa gaskiya kuke fadi ina kashin gida sai nace wallahi ban yadda ba wallahi bai sai yace wallahi iyayenmu sun san gaskiya kuke fadi amma kuna da matsala da su suna da matsala da ku nace me yasa yace su iyayenmu ba su shirya ai gyara ba ku kuma kun ce sai an yi gyara to tafiyar ba za ta yiwu ba yace amma waɗancan ba da gaske suke ba dan haka suka je suka hada kai da iyayenmu duk abin da iyayenmu suke sai su kawo aya sai su justify sai su gaskata musu ita babban sarki ne a nan Najeriya muke zaune da dan sheke mun wannan tarihi nace amma na yi mamakin fitowar wannan magana daga bakin ka yace wannan ita ce hakikanin gaskiya yace in aka tara iyayensu ana karatu yace samari da ƴan matan gidan koma gefe guda suke suna cewa gizo koki yace mu haka muka tashi muka ga ani a gidanmu baki dai iyayenmu
su kansu san ƙarya malaman suke faɗi, amma sai su shuru saboda suke gaskata musu, suke mara bayan abin. Yace amma mu muna matasa tashi muka kai kuma muna jiyayyen muna gizo koki, ashe karatun suke ƙaryatawa. Like to wannan bayanin kenan. Dan haka a ɗauki mataki jama'a, a yi nasiha ga malaman ahlus sunna. To kamar yadda muka ce da yake tattakaita muke, sai malai ya ce wa qala ibn ulayya fi qawli abi bakr al-muzni. Al-imam ibn ulayya ya faɗi game da ainihin maganar da al-imam abubakar yayi, al-muzni ko kuma al-muzanni, al-muzani, al-muzani, yace ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه. كنت مغانا دا الإمام أبو بكر المزني يكينا يكي أبو بكر فبايات إلي وصحبا منظن الله بني دا يوان أزمي كو يوان صلى سيدي وانا أبني أزوتي ير أبو بكر واند ثورا بابشي أزوتي يسو. قال سي شي الامام ابن عليا ده يزو فسر wannan magana sai yace allazi kana fi qalbihi, abinda ke cikin zuciyar abubakar shine alhubbu lillahi azza wa jalla. Abubakar yana son Allah mai buwa da daukaka, wan nasihatu fi khalqihi, abubakar yana nasiha ga halittar Allah. To nasiha ba wa'azin kawai ba, adalci, kula da haƙoƙin mutane. Abu Bakar ne fa ya wuce ana azabtar da Bilal, ya ce wallahi yau Bilal zai kwana a ɗa in dai kuɗi na magani. Aka ce me kake nufi, ya ce aje ko nawa ne mai gidan shi ya faɗa za mu biya. Da aka zo aka faɗa, Abu Bakar ya ɗibi kuɗin ya biya. Menene Umar ya ce? Sai ya ce sayyiduna a taqa sayyidana, mai gidanmu Abu Bakar ya yanta mai gidanmu Bilal. Jama'a Abu Bakar Siddiqu kenan. وقال الفضيل بن عياض الامام فضيل بن عياض يتي ما ادرك عندنا من ادرك بكثره الصلاه والصيام. daga cikin mu wanda dukka ga ya kai matsayin da ya kai ba wai yawan sallah ne da yawan azumi ba, wa inna ma adraka indana bi sakha'il anfusi, wadanda suka kai matsayin da suka kai a wurin mu sun kai ne saboda suna da kyautar zuci. Ka san da kyauta da rowa ba a hannu bane, ba a aljihu bane, a zuciya ne. Idan zuciyarka ta karaya, ta tsorata da talauci, baka iya kyauta. Idan zuciyarka ta ainihin natsu da Allah, baka tsoron talauci, ka san Allah na nan. To wannan sai sa sai ka kai matsayin da duk kake fatan ka kai, shine yake. Wannan yana daga cikin manyan malaman salaf, yace duk waɗanda kake sun kai daraja a wurin mu ba yawan azumi bane da yawan sallah, suna da alherin zuci ne, shine generosity, suna da alheri. Sannan sai ce wa salamati suduri, da kuma ainihin wato lafiyayyar kirji, wato suna da hasken kirji, ba su kudurta kuwa, ba su hasada, ba su kiyayya. Wan nushi lil umma, sannan suna da nasiha ga al'umma. Waɗannan matakai uku sune suke kai mutun daraja, ba wai azumi ne da zakka da suka zaka ba. Ya zama kana da alherin zuci, kana da ainihin hasken kirji, baka da hasada, sannan kana da fatan nasiha ga al'umma. Wasu ila ibn al-Mubarak ayyul a'mali afdalu, an tambaye Abdullahi dan Mubarak, aka ce mishi ala gafarta mala, wani aiki ne yafi falala? Kala sai yace an-nushu lillah, nasiha ga Allah, nasiha ga Allah. Wa qala Ma'mar, al-Imam Ma'mar ko kana yuqalu, aka ce game da shi ansahu an-nasi laka man khafa Allah fika, wanda yafi kowa nasiha gare ka daga cikin mutane shine wanda ke jin tsoron Allah game da kai, ba zai zalunce ka ba, ba zai maka kafafi ba, ba zai maka sharri ba. To wannan yafi kowa nasiha gare ka daga cikin mutane, ana wanda ya kame sharrin shi daga gare ka. Jama'a waɗannan sune bayanai dangane da nasiha. Yanzu abin da ya rage, yaya ake nasiha, yaushe ake nasiha, da waɗanne irin kalmomi ake nasiha. Sai malam ya ce wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin, malaman farko in suka yi nufin zasi wa wani nasiha, wa'azuhu sirran, sai su je su same shi a sirrance, sai su yi mishi ainihin wa'azi. Hatta qala ba'dhu, har ma wasu daga cikin malaman farko suka ce man wa'aza akahu fi ma bainahu wa bainahu fa hiya nasiha, wanda yawa ɗan uwan shi wa'azi tsakanin shi da shi, to wannan nasiha ce. Wa man wa'azahu ala ru'usin nasi, wanda ku yi mishi wa'azi akan mutane, ma'ana ka dagawa na ka ce wa na miƙe, kai dai jahili ne, kai jaki ne, kai kafiri ne, kai kaza ne, kai kaza ne, ma'ana ka daga shi a cikin jama'a. Fa inna ma wabbahu, wannan ya kyare shi ne, ya ci mutuncin shi ne, ya tuna mai asiri ne. Wa qala al-Fudailu, al-Imam Fudailu dan Iyab yace al-mu'minu yasturu wa yansahu, mu'mini suturta wa dan uwan shi yake sai yayi mishi nasiha a sirrance. Wal fajir, fajiri kuwa wanda yake mai sakin baki shi kuma yahtiku, tona asiri yake. Wa yu'ayyiru, sai ya aibanta ka, ya miƙar da kai, ya fasa ka a cikin jama'a, ya tona maka asiri, ya watsa al'amarin ka. Amma salihin ya ganka kai abin da ba daidai ba, sai kebe ka gefe guda a sirrance sai maka. Dan haka ku dubi annabi Nuhu, saboda tsananin nasiha sai rinka duba mutane. Wa'azin fili yayi musu a fili, wa'azin boyafa sai bi su har gida, shi da kanshi haka yake fadi. Thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, shi na ya bayyane, na kuma ya aboye. To da yake aboyen ita tafi yawa, sai ya ce na ya aboye aboyen matuƙa. Haka ce alfijir na yi, sai je same ka, kowa bai tashi ba sai je same ka, sai maka nasiha, sai marmaze naɗa jikin shi, sai bar gidanka, ba wanda ya san ma me ya kawo. Waɗannan abubuwan jama'a ana bayyana mana yaya ake nasiha kenan. Ina ma'anar nasiha anan? Nasihar da kaga wani yayi ba daidai ba, ko mun fahimta? Malam yace wa qala Abdul Aziz ibn Abi Rawad, kana man kana qablakum idha arada ar-rajul min akhihi shay'an ya'muruhu fi rifqi. Abdul Aziz yana daga cikin malamai na tabi'ai. Abdul Aziz dan Abi Rawad yace mutanen da idan suka ga mutun yana yin abu ba daidai ba daga cikin ƴan uwansu musulmi, sai ya umarce shi ya bar wannan abu a cikin tausasawa da kalmomi na ladabi. Sai ya ce fa yu'jaru fi amrihi wa nahyihi, shikenan sai ainihin wato bashi lada game da umarni da hani da yake yi. Wa inna ahada ha'ula'i, amma sai ya ce ɗaya daga cikin waɗancan, yana maganar wasu ne waɗanda suka bayyana, yana ishara ne zuwa ga khawarijawa a wannan lokaci. Ya ce ɗaya daga cikinsu yahriqu bi sahibihi, yana keta mutuncin abokin shi ne. Fa yastaghdibu akhahu, har ya sa dan uwan nashi ya fushi. Wa yahtiku sirrahu, ya ainihin ceta mishi asiri. Ma'ana sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, za mu zo mu karanta hadisin anan. Wani dattijo ya dawo daga gona da raƙumin shi, sai ya ga ana sallah, to sai ya ji tsoron idan ya saki wannan raƙumi ya tafi ya kiwo, dare yayi raƙumin zai gudu. To in ya gudu kuma yaushe zai tafi neman shi? To kuma ya fasa sallah? Sai ce a'a. Sai ce to addinin da annabi ya zo da shi addini ne mai sauki, bari ka ga yadda zan yi. Sai ya samu doguwar igiya, sai ya ɗaura raƙumin, sai ya saki raƙumin, raƙumin ya tafi yana kiwo. Sai ya jawo igiyar tana hannun shi, sai ya makale ta, sai ya runguma kirji da ita haka. Idan raƙumin ya ɗan fusga su ɗan tafi haka, sai ya dawo da shi haka. To sai wani bakhawarije ya gan shi yana gani, sai ya ce kaga tsohon banza, Allah ya mishi kaza, Allah ya mishi kaza. Za ka ji a cikin jama'a, a cikin masallaci ya mishi haka. Shi ne da wannan dattijo idan da sallah ya ce ba komai, ya ce ni sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ya ce shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce na zauna da manzon Allah, na ga manzon Allah, na san manzon Allah. Wa shahidtu taysirahu, kuma na ga irin saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana isharar da yake a nan yanzu, manzon Allah mai sauki ne, ba zai yadda a cikin fatawar shi in bar raƙumin nan ya gudu da daddare in fita nema ba, kuma ba zai yadda cewa a cikin addinin da ya zo da shi in bar sallah ba. Dan haka a saukin musulunci haka da ne babu komai. Ya ce amma kai na san baka san yadda sunna take ba ne. Ma'ana yanzu abinda khawarija suke kenan, in sai ga kai ba daidai ba a cikin jama'a ne za a keta mutuncinka. Don su ba su ɗauki cewa addini ba ne, sun maida abin da ya zama demokuraɗiyya kawai. Kai ba ka yi da su ba ka nasu, to shi kenan, kawai shi kenan abin ya zama faɗa. Wasu ila ibn Abbas radiyallahu anhuma an amri sultani bil ma'rufi wa nahayihi anil munkari, faqala in kunta fa'ilan wala budda fafima bainaka wa bainahu. Abdullahi dan Abbas aka tambaye shi algafata malam, ina hukunci game da sarki ana so a ce mishi yayi kaza na alheri ya bar kaza na sharri, yaya ya kamata? Faqala, sai ce in kunta fa'ilan, in dai da gaske kake nasihar zaka yi wa sarki da gaske, wala budda ba makawa dole sai kai, fafima bainaka wa bainahu, to sai ka je ka same shi kai da shi. Fir'auna da kanshi da yafi kowa kangara, mai Allah ya ce wa Musa da Harun, izhaba ila man, ila fir'auna innahu tagha, amma sai ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, awalan bi qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Allah ya ce ku je ku yi mishi wa'azi, amma in kun je ku yi laushin harshe, meyuwa ya bi, meyuwa kuma ya yi tunani. Ashe wannan yana nuna me? Wannan yana nuna mana kenan malaman sunna ya kamata su niki gari, su je su samu sarki a fada, su samu governor a government house, su samu shugaban kasa a state house, su samu commissioner a gidan shi, commissioner's quarters, daga su sai shi su je su yi mishi nasiha. Amma al'amari ya gurɓace wa talakawa, jama'a an gurɓata tunanin talakawan Najeriya yadda yake, babu wani malami da ya rage mai gaskiya a idansu, babu wani malami ne mai nasiha. Ma'ana yanzu duk malamin da aka ganshi ya zo state house ya ce ya zo ganin shugaban ƙasa Umar Musa Yar'adua, sai ga waɗanda suke waiting room ɗin ko suke wurin sakatare sai su kawo da kai ana gulma, sai ya shi ma ya zo raraka, wai tunda su raraka suka zo, wai kowa ma raraka ya zo yi, ma'ana kowa fassarar da suke wa kansu ita ce suke mishi. Kun ga wannan sharri ne jama'a, domin me yo za ka aika wa gwamna ne ka ce ya zo za ka yi mai nasiha? Allah da kanshi ce waye izhab ila fir'auna, ashe kenan za ka tafi ne? To in ko za ka tafi ne, a ina za ka je? Za ka ce mishi ne to ya fito bayan gida ku haɗu? Dole ina za ka je? Dole za ka shiga cikin state house, government house, a local government secretariat, a gidan shi ne da ke commissioner's quarters, a gidan shi ne da ke GRA, ka je ka same shi. Kawai abinda ake nema da kai shi ne me? Menene ya kai ka nasiha? Sai aka kawo mota aka baka, sai ka ce a dan kai dare ba abin da ya kawo ni ba kenan. Sai aka kawo kujerar hajji aka baka, a ba abin da ya kawo ni ba kenan. Maganan nan da ta kawo ni, nagode Allah, sannan nagode maka da ka bani kunnan saurare, kuma kar ka gaji da ni dan zan sake dawowa in naga akwai bukata. Amma maganar ka kawo na mai ka bani ko ka kawo bata taso ba. Imam Ahmad shekara nawa ka daure shi a kurkuku? Aka daure shi, aka daka, aka wulakanta sai da sarkin ya rasu. Da aka fito da shi aka kai shi gidan shi ya shakata, sabon sarkin da ya hau yana daga cikin masu zuwa wa'azin Imam Ahmad, sai ya aiko da makudan kuɗi, yace a ce wa malam du Allah ga wannan a dan yace fa ne a dan shafar feso a gyagije. Matar Imam Ahmad tana gida tana alhamdulillah, duk wahalar da muka sha ta wake, yau komai za a dawo abin. Imam Ahmad ya ce ku koma mishi ku ce na gode mishi, amma wannan ba ita ce manufar mu ba. Dalibai suka ce ana gafata malam wannan, yace hazihi ashaddu min tilka, yace kun ga wannan masifar tafuwar da muka baro, su dunkulo su bamu mu karba. To wannan nasiha, wannan musibar tafuwar da muka baro, gwamma mu koma kurkukun mu ci daure mu ci duka, muna da mutunci, amma in muka sa hannu muka karba to da'awar ta watsi. Imam Ahmad bin Hanbali kenan, yana shiga gidan matar ta hau zargin shi, yace ki ja baki ki mana shu. Jama'a wannan aiki na sunna ana shirya shi ne da zuci, ba ana shirya shi ne da surutun baki ba. Ka shirya zaka iya daurewa, zaka iya jurewa, sai ka yada wannan addini. Ba za ku yi mamaki dattijo irin Abubakar Gumi ba jama'a, ashe matsawar rayuwar shi jama'a in sun bashi kuɗi baya karbe ba za ku yi mamaki ba sardonan ya ba Abubakar gumi kuɗi baya karbe murtala ya ba gumi kuɗi baya karbe gawan ya ka kuɗi ya ba gumi ya ce gumi abin duk da kake so zamu baka malamai sun kawo kukanka sun ce kana zagin su me yace cewa yayi ka hada ni da su mu zauna mu tattauna da yaje fada wa malaman shi ga wanke nan da suka dawo me suka ce sai suka ce so muke ka hana shi wannan wa'azin da ya dai ga gun me gumi ce yace to aban ni in dora fadin abin da nake fadi mana aban ni ci gaba da fadi tunda ba za a zauna da ni ba an rena ni ba bakin komai nake ba to aban ni ci gaba da bakin komai na ba da yake nan ce mishi fa akai duk kasar din ai nayi muku editing din shi na sa mishi gumi ce mishi akai ga wancewa yayin duk abin da yake so za a yi mishi amma da sharadi ya daina abin da yake aka taho lokacin shagari to shagari aboki Abubakar gumi ne ai ko abokin ya diba ya baka amma shagari ma in ya diba ya bashi baya karbe ashe wai duk lokacin nan wai Abubakar gumi pension shi yake ci ba a gane haka ba sai lokacin Buhari yana karatun littafin Sahihul Bukhari kada arashi lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari dan daura Abubakar gumi yana karatun Sahihul Bukhari a tudun wada a Kaduna sannan mu kuma yanzu ga labari ya kama ane a karatun Sahihul Bukhari shine arashi kenan a daidai wannan lokaci mallam Abubakar gumi ya karanta hadisin wani yaro da yaje zina da matan mai gidan shi akai fatawa kaza kaza manzo Allah yazo ya gyara fatawar yace za a daure shi shekara guda shi yaron tunda bai taba aure ba sannan ai mishi bulala 100 ita kuma matar Anas ya samu ko yaje samu in ta yadda ta yi zina a jefe ta sai mallam Abubakar gumi da yake tsohon alkali ne kuma kwararre sai yace to wannan a shari'ar musulunci babu daure da ya wuce shekara 1 a daidai lokacin Buhari yana diban shekaru 179 yana daura ɗan siyasa ba a haddi ba sai Allah ya rama sauran alahira ma'ana daga haddi na kazafi bulala 80 haddin zina bulala 100 to wannan sune haddi sauran horo ta'azir to karka wuce bulala 10 duk wanda ba kaiwa to da malam ya bayyana wannan shikenan sai aka juye dama da hagu aka ce aje a kama Abubakar gumi aka yi yunkurin kama shi aka ga kai kama wannan fa to matsala ce za a kwanto wasu kuraye kuma da ke kwance to nan da nan sai aka ce to abinda za a yi a dakile account din shi sai aka je account aka ga bai da kotaro kokomo bai da shi to ya za a yi sai aka ce pension shi da ake saka mishi na alƙalanci da ya a tsaida pension ashe wannan pension da shi yake rayuwa pension da shi yake rayuwa da aka tsaida pension yaje zai yi cire kuɗi da zai cefa ne sai aka ce ai an tsayar sai da aka yi wata biyu yana zurga zurga tsakanin shi da manajan bankin sannan sai manajan bankin a boye yace a rinka diba ana ba mallam Abubakar gumi sanda aka sulhunta a je a gyara abubuwan sannan ya dawo cikin hayyacin shi ashe duk rayuwar Abubakar gumi irin rayuwar Annabi Dauda ce kana ya akulu min kasbi yadihi halal din shi yake ci bai cin dukiyar su dan baya ba za ku koyi da wannan ba walal akhiratu khairul laka min al ula yanzu yana lahira cikin daraja da mutunci kowa yana bude baki yana cewa Allah ya gafarta mishi ku ba za ku koyi da wannan ba ku da an kawo muku sai ku diba ku sharba Allah ya kiyaye to jama'a kun deji saboda haka ai mallam Abubakar gumi ya sunnanta mana wannan maganar da nake yi yace kan tashi ta kanasa je ya samu sardona a office amma sardona yace hali mafi tsanani shine in yaji Abubakar ya zo office din shi yace ya san to yayi wani abu ba daidai ba kenan in yazo nasiha za a yi mai amma ka zo ka ci ranka dai wallahi mota ta tsufa wallahi ta lamba ni notice a gidan haya sai ce to je kai wurin sakatariya yaje sakatariya ta harare ka da jambaki ta harare ka da gazal duka ta hada ta harare ka sannan aka takarda a jefa maka a ce ustaz gashi a jefa maka te filfilo takarda ka je ka dauka kasa ta harare saboda an san iyakacin matsalar ka kenan ma'ana kai ba addinin musulunci ne matsalar ka ba wani tsohon shugaban kasa ya faɗi haka yaji wani malami ya je wurin shi kawai ce sai gaban shi ya faɗi sai yaji malamin ya ce wallahi motar shi ce ta tsufa yace kawai sai yaji malamin gaba ɗaya ya zube sai ce to yaje wurin sakatariya shine aka je aka ba shi 505 shikenan 505 shikenan yace shi wallahi ya dauka yayin wani kuskure ne har malam ya zo wurin shi saboda me saboda suna ganin mutuncin malamai amma mutuncin na zubewa sanda suka gane cewa ashe duk abin fafalolo ne riga ce kawai abin ba da gaske bane dan haka jama'ar musulmi matasa ku yi hakuri Allah ya nufi wadata ka zai wadata ka amma abin da ake so shine ku sani da cewa rike gaskiya a hannun malamai yake da ikon Allah to su kuma makaryata kullun za su rinka kokarin su sai waɗannan ba dan koyo ba dan su samu midiyar malamai sai ta zama tasu ce sai zama ba mu iya faɗa musu gaskiya Allah ya kyauta dan haka jama'a yana daga cikin haƙƙin mu in ta kama zamu je mu samu ciyaman mu zauna da shi ko mai martaba sarki kaza ko mai alfarma wane ko kuma his excellency wane ko his excellency wane ne a je a zauna a yi mishi nasiha ina fatan kun gane jama'a wannan haƙƙi ne wanda yake wajibi don Allah ku karanta littafin usulin siyasa na malam Muhammadu Bello sarkin musulmi daga cikin gabobin littafin yake cewa lallai ne sarki ko dagaci ko hakimi ko mai mulki ya jawo malaman sunna waɗanda za su rinka tahuwa su ne mishi nasiha ya nesanta malaman bid'a waɗanda suke ƴan duniya ne ku karanta Bello ku ji a cikin wannan littafin jama'a wannan littafin yana daga cikin tafan da ake buƙatar a zauna a karanta su a jama'a dan jama'a su ga menene Bello yake nufi ma'ana usulin siyasa yaya ya kamata fundamentals na leadership a wani harsashi ya kamata a dora shugabanci yace harsasai ne guda bakwai amma sai fara da wata magana wadda duk sanda da karanta ta jama'a sai naji gaba na ya fadi yace daga cikin mafi girman bala'i a duniya shine Allah ya nada ka sarauta daga cikin mafi girman bala'i yace domin dama kowa za a yi mai hisabi akan kanshi yace to duk mai mulki sai an yi mai hisabi akan dukkan halittun da ke karkashin shi sai na tuna magana Umar da yake cewa aje a gyara duk kwalbati duk inda titi ya yi tudu da kwari aje a gyara saboda kar a dora wa jaki mangala ya zo tsallaka kwatani babu gada ya kasa tsallakawa ya fada ciki yace ni Umar na shiga uku yanzu wata shagzoban mota ce take lafiya a Najeriya je kaurin kanuka ka sha rahoto duk wata shagzoba tana tsaki me yasa hanyoyi ba kyau to karfe kenan balle guwar jaki ma'ana shi yanzu Umar ba yana maganar musulmi kasi tintibe ba jaki ma ice in jaki ya fadi da mangala saboda hanya ba kyau shi shugaban kasa ya shiga uku Umar dan Abdulaziz da suka nada shi ko Haruna Rashid da suka nada shi daka ya shiga ya sa hannu akka matar shi tana can an taro ana mata celebration first lady kaza 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 ta shigo tana yanga sai ta samu miji na kuka lafiya yace na shiga uku na lalace me ya faru yace to na zama shugaba tace amma muna can muna karban celebration kuma ana sa ran ne za a biki kai kuma kana nan kana yace ina yace mun ma kina son zama da ni duk abin da kika mallaka a duniya sai kin koma da shi baitul mali don ubanki ya taba yin sarauta sun wawa shi dukiya da su aka tara miki kayan daki malaman farko da gaske suke jama'a ko kai ne ko ka bari kawai yace in ma tana son zama auren duk kayan dakin ta tukuna sai ta koma da shi baitul mali ba ta koma da shi gidansu ba dan ba nasu bane sai a koma jama'a kayan su Umar Haruna Rashid ko Umar ibn Abdulaziz dan biyan su wallahu a'lam wa qala na Umar dan Abdulaziz ko wa qala al-imam Ahmad rahimahullah imam Ahmad Allah ya gafarta mushi yace laysa 'ala al-muslimi nushu dhanbi yace ba dole bane musulmi wa kafirin amana nasiha kafirin amana ba dole bane ai mai nasiha inji imam Ahmad ibn Hanbali wa alayhi nushu al-muslimi lallai ne dai yayi wa musulmi nasiha zamu zo mu tattauna wannan magana ba da dadewa ba insha Allah akan nasiha ga kafiri wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai imam Ahmad yace abinda yasa nace kafiri koda na amana ne ba dole ne ai mai nasiha ba yace saboda annabi ya ce wan nushu li kulli muslimin nasiha ga kowane musulmi bai ce ga kowane arni ba, cewa yi nasiha ga kowane musulmi bai ce da arnin amana ba. Wa an yansaha li jama'atil muslimina wa ammatihim, sannan kuma annabi cewa yi musulmi yayi nasiha ga musulmi baki ɗayansu da kuma tattaruwar su. Waɗannan jama'a su ne ƙarshen bayanan da muka so mu ainihin karanto daga cikin littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, sharhin littafin 40 hadith ne. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'a, kamar yadda muka ce, wannan shine ƙarshen karatun Kitabul Imani wanda muka cike shi da ainihin waɗannan nasihohi. Muna fatar taken karatun yayi tasiri, ba dan komi ba. Wannan taken da kuka ji mune shi ma salafiyanci ne, ma'ana salafu duk abin da suke yi na rubuce-rubuce sai kaga sai an sawa rubutun take. Karanto nan kusa yace raddul azhan, da sai ya tsaya a haka sai yace ila ma'anil qur'an. Ila ma'anil qur'an din nan shine me? Shine taken raddul azhan. Ina fatan mun gane. Sannan duk littafin da zaka karanta sai kaga bayan an faɗi sunan sai ayi taki a ƙasa, yace bulughul marami min adillatil ahkami, shine taken a ƙasa. Yazo yace me? Yazo yace menene sahihul bukhari? La, ba sahihul bukhari ba, wato littafai da malamai suka rubuta sai kaga sai sun yi musu irin wannan. Gashi yanzu kamar wannan me yace Jami'ul Ulumi wal Hikam, sai yace fi sharhi 50 hadisan min jawami'il kalim. Dan haka sai kaga galibi sai sun yi kokarin samar da ainihin wato kamar saji'i a wajen ainihin sunan. Waɗannan abubuwan abinda ake nufi da wannan kirarin shine ana son kirarin ne tasiri ga abin da ake koya maka. Da muka ce taken duk karatun da muke na hadisi, jama'a, taken shi kenan, karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. In muka zo zamu tafsiri, zaka ji taken da zamu wa tafsirin shi ma kuma abinda ake so so ake taken ya rinka ta'asiri. Duk wannan magana ta me nake nufi, jama'a, jama'ar musulmi, mu ji tsoron Allah. Abubuwan nan da muka karanto na ayoyi da hadisi, mu je mu aikata su ku gani. Ku ga yadda aka samu wasu mutane ƴan hikkon nana, ƴan kaɗan, wanda Allah ya siffanta su da takhafuna an yatakhaffafakumun nas, kuna tsoron kada mutane su buce ku. Sahabbai sun taba samun kansu ƴan kaɗan kamar su ba komai bane, amma saboda imanin su sai Allah ya rungume su, Allah ya musu goma ta arziki. Me yasa hali na gari suka nuna? Jama'a, waɗannan abubuwan mu je mu dabbaka su, nasihohin nan da sauransu mu je mu dabbaka su ku gani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To daga ƙarshe za mu cike da bayanan da al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, can ƙarshen wannan ainihin wato babadi na nasiha, sai ya ce fa'idatun, ga fa'ida, at-taqyid bil muslimi lil aghlabi, kayyadewa da aka cewa musulmi ake wa nasiha, ko to ba wai ana nufin lallai dole musulmi kadai ba, a'a, ana nufin galibin nasiha musulmi ake wa. Sai ce wa illa, domin kuwa fan nushu lil kafiri mu'tabarun, nasiha ga kafiri ma a bar a lura da ita ce, can daga ƙasa-ƙasa ne za ku duba ku gani. Sai ce bi an yi du'a ila al-islami, kafiri a kira shi zuwa ga addinin musulunci, jama'a, a kira kafiri zuwa ga addinin musulunci. Kun san cewa, jama'a, kafirai ƙarya ake gaya musu game da addinin musulunci? Kuna buƙatar ku je ku gaya musu gaskiya. Sarki Najashi Reverend Father ne, kuma sarki ne, Kirista ne. Lokacin da labari na annabi da sahabbai ya iso mishi, sai labarin ya zo a jirkice. A lokacin su Amr ibn al-As suna maguzanci. Amr ibn al-As shi ne Qurayshawa suka tura, sai aka samu kirgi fatu masu kyau aka gyara su. An san sarki Najashi yana son fata, sai aka yi mai tsaraba, aka je aka yi gaisuwa, ranka ya daɗe. Bayan gaisuwa, mu wakilan mutanen Makka ne, akwai wasu yara da suka yi tawaye daga garinmu, muna da labarin suna nan za su taho ƙasarka. To waɗannan yaran kaza kaza ne, ashe Amru yana wannan magana bai san su Ja'far ibn Abi Talib, wakilan manzon Allah, suna guest house din sarki Najashi ma, ba har sun zo an sauke su, suna cikin fadar ma, amma an kawo gulmarsu. Don haka waɗannan samarin in har sun iso, ku kama su ku ba mu su mu je mu azabtar da su. Sun watsa mana kan al'umma, sun jawo mana fitina, sun yi kaza. Amru na fara faɗin wannan magana sai sarki na jashe miƙe ce ja baki kai shiru. Yace kake cewa in baka dan aiken wanda Allah ya aiko daga saman bakwai ka je ka hallaka shi? To sai Amru jikin shi ya fara sanyi. To a lokacin ne Ja'far dan Abi Talib sai aka aika mishi ya fito. Fito kai da jama'a ka zo ku yi jawabi. Wannan ya ce ku kaza ne ku kaza ne. Ina son in ji karatunku daga bakinku. Ja'far ibn Abi Talib da ya miƙe dama al-Ramma ne. Sai da ya sauke suratu Maryam baki daya. Haka, ma'ana kun ga yadda ake da'awa. Ba a tura ƴan takife da'awa. Ko wanda zai je in ina wanda ya iya dan yanzu matsala ake so a fita daga ciki in kuka tura mai in ina ko mara fasaha wanda karshen ta duk sai je harda mu ya je hada muku kashi. Ja'far ibn Abi Talib ya iya Qur'ani ya haddace ya da ya miƙe kuma sai dubi halin da ake ciki shine wannan sarkin Reverend Father ne. Sannan waɗannan sun je sun mana ƙarya. To sai ga wacce sura ta dace ita ce suratu Maryam, ita ce ta magana akan tarihin haihuwar Annabi Isa. Da ya miƙe faru ta ma'ana fa cewa aka ya tashi yayi jawabi me ya sakon su su. Waɗannan sun kawo sakon a karkace ku tashi ku faɗa mu ji waka daga bakin mai ita. Madadin ya fara cewa mu kaza ne wallahi ƙarya ake mana. Sai kawai sai ta'awudi sai fara kaf ha ya ayn sad ya jawo suratu Maryam baki daya yana gabawa sai sarki na jashi ya miƙe da wani ice a hannun shi sai ya ce na rantse da Allah da ya aiko Annabi Isa game da duk abin da ya shafi daraja Annabi Isa baka rage ba baka ƙara ba koda daidai da gwargwadon wannan ice sai ya ce duk abin da ka faɗa gaskiya ne mu ma haka yake a cikin karatunmu. To shine fa ya dubi Amru ya fara zazzagawa Amru ya kata-kata da Amru ibn al-As. Wannan me yake nuna a jama'a? Kafirin nan suna buƙatar mu je mu gaya musu what is the true message. 1989 Dr. Aminuddin Abubakar yana wa'azi a Enugu a Islamic Center dake Bishop Anyagu Street. Wa'azi ya miƙe ne da turanci inyamurai suka taru. Tambayar farko da wani inyamuri yayi cewa yayi Annabi Muhammad din nan Bahaushe ne? Sai Aminuddin ya ce a'a. Sai ya ce to zai musulunta. Da aka tambaye shi daga ƙarshe me yasa yayi wannan tambayar yace saboda Bahaushe yayi monopolizing yayi kaka gida addini. Yana nuna in har ka musulunta kai ba Bahaushe bane ma Allah baya yi da kai. Yace to tunda mun ji shi ma Bahaushen musulunta yayi ashe dukkan mu faida muka yi. Shi ma ba nashi bane shi ba karbe yayi. Ya jama'ar musulmi wallahi al'azim suna buƙatar mu gaya musu saƙon. Don haka jama'a a musulunci ana buƙatar a samu waɗanda suka ƙware ga harkoki na sanin addinin waɗannan mutanen a je a yaɗa musu addini. Malam Husainu Mabera malami ne a Sokoto ma'ana yadda yake turanci ko sakwatanci bai karyawa haka. Idan ya ɗane wa turanci ko sarauniya Elizabeth za ta fara mishi jawabi yake filla filla kristoci na fahimta baki ɗayan Bible kowane version zai iya kawo maka riwaya shi da ka. Bara aka samu wani babban sarki a wari za ka je aka yi mai wa'azi aka yi nasiha aka juya aka yi bayani aka yi sharhi duk abinda sarkin yake da shi na tambaya a Christianity aka ce an bude mai kofaye ban take musulunta tare muka je hajji da wannan sarkin sarkin musulmi Muhammadu Maccido ayin sarkin musulmi wannan sada ya dauke shi aka tafi da shi ya musulunta. To me ya faru yanzu baki ɗayan wannan garin da ƙauyukan da ke ƙarƙashin garin baki ɗaya sun musulunta jama'a sun kai faɗin ƙwanyar ƙasar Zazzau irin su Ikara da ina ne duka sun musulunta a jihar Delta a wari. Waye ya je wannan aikin? Malam Husainu Mabera. Ashe muna buƙatar mu samu waɗanda suka ƙware game da waɗannan ilmomi don su je su yi da'awa kuma wannan bai saba manhajin salaf ba. don kun ji ga Ja'far ibn Abi Talib me ya karanta wa Najashi Qur'ani sannan a majalisar Annabi ga wanda ya san Bible ana zuwa za a yi kwange sai ce dage yatsanka duk wannan shigantaka mun karanta mun santa dage a ja baki da aka koma aka jawo baki sai ga baki ya fito daidai in ba iya baya za a yi dan haka nazo muku da waɗannan tafai dan ku san malaman musulunci ba su ja baya ba wannan aikin da su Husaini Mabera suke ba aikin banza bane sunna ce aikin da Ahmad Didar ya mutu yana jama'a sunna ce dan haka duk wanda ya iya turanci ko ya iya broken ko ya missionary school ko ya iya bible to ya rike wannan aikin jama'a yana daga cikin hanyar yada musulunci saboda pastoci Allah ya faɗa mana ƙarya suke wa mutanen su haramun suke ci kaje ka saurari kasar din ya haya da muka dauke shi wanda muka yi hira da shi a Abuja mutumin Bauchi ne yace ƙarya suke faɗa wa mutane sharri suke yi makirci suke yi dubi Sheikhul Islam Ibn Taymiya aka samu ɗan Shi'a a zamanin shi suna kama musulmi ahlus sunna suna kaiwa kasar Cyprus suna siyar da su a matsayin bayi ɗan Shi'a suna siyar da ahlus sunna a matsayin bayi a kasar Cyprus a cikin karni na 6 zuwa na 7 na musulunci Ibn Taymiya sai ya rubuta wa bishop na Cyprus wasika yace mishi addinin ka bai yadda ku sai mutumin da yake bin addinin sama a matsayin bawa ba kun ga wannan takaddar kun ga wasika sunanta ar-risalatul qubrusiyya naka ce Qubrus da larabci Cyprus kenan Ibn Cyprus ma'ana wasikar Ibn Taymiya zuwa ga Cyprus gata ya rubuta ta zuwa ga Reverend Father Ibn Taymiya ma'ana anan sai ya rikice kai ka ce tsoron fada ne ayoyi yake jawowa na Bible shiga ike yana fita Ibn Taymiya ba idda bai yi bayani ba duk gashi nan yace bismillahir rahmanir rahim min Ahmad ibn Taymiya ila Sarjuwas azim ahli millatihi ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسيين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم سلام على من اتبع الهدى ذهك ابن تيمية يفعل وسيك أش ونن الرسالة القبرصية ونن وسيك أربادا ونن ربرا فاذا كو بيشوب يكر النسيح ابن تيمية يميبا دابو مسانيتبا da ya rubuta mai wannan takarda ce ta sirri ya kudindine a envelope ce a kai mishi shi in ya karanta a matsayin shi na malamin addini yayin wa jama'a shi wa'azi cewa waɗannan lalatattu ne suke zuwa suke kamo musulmi suke siyarwa to bai halatta sun kawo a siya ba to da yake da dan Shi'a da Kirista layin su guda attabau sai waɗannan kristoci na Cyprus suka tibure suka ce su kan dai an kawo musu bawa za su siya musulmi ne ko ba musulmi ba yana sallah ko ba ba wurinsu shine Ibn Taymiya ya dauki alƙalamin shi yace to wannan ya tabbata mana da cewa addinin naku ashe dama addinin ƙarya kuke bi ba shine addinin al-masihu ba shine ya rubuta wannan littafi gashi mujalladi 4 yace al-jawabu sahih liman baddala din al-masih gamsasshiyar amsa ga waɗanda suka rikita addinin annabi Isa al-masihu wannan littafin mujalladi 4 ne jama'a ga fassarar shi an yi ga yan boko gashi answering those who altered the religion of Jesus Christ fassarar wannan littafi ne ku je ku zauna ku karanta shi ku ga yau shekara nawa yau shekara 160 zuwa na zuwa shekara 700 amma Ibn Taymiya yana da ilmomi game da waɗannan abubuwan ashe kuna buƙatar ya zama ku zama irin ta Fulani ku zama Modibbo mutafannini jo ku iya fanni fanni saboda me saboda ku kare addini ba wai ka tsaya single hona ka tsaya to Allah ya saka da alheri amma in ta rikice kaza ya zama kana da dan abin da baka ce sannan dubi wani malami ba magarube da ya rayu a karni na 6 shi ma yace ghayatul maqsud fi radd ala an-nasara wal yahud gashi Shamul ibn Yahya al-Maghribi shi kanshi da ba yahude ne musulunta akwai littafi da musamman ya kawo tarihin shi da duk shigantakar da suke yi sannan nan yazo ya tona asirin su Spanish ne mutumin kasar Spain ne sannan almajirin Ibn Taymiya shi kuma yace hidayatul hayara fi ajubatil yahud wan nasara, shiryar da waɗanda suka rude game da shubuhohi da yahuda da kristoci suke kawowa. Ibn Taymiyyah, almajirin Ibn Taymiyyah gashi, guidance to the uncertain, a reply to the Jews and the Nazarenes. Ibn al-Qayyim ya rubuta wannan littafin, gashi wannan larabcin shi da turancin shi. Sannan dubi wani malami mai suna Rahmatullah Ibn Khalil al-Rahman al-Hindi, shi kuma yace Izharul Haqq, wannan littafin ka same shi na larabcin shi da na turancin shi, India ne yayi shi duk akan bayani game da addinin Christianity. Sa'annan ga wani babban malami shi kuma yazo ya sake cewa shi kuma qira'atun fil kitabul muqaddas, yace mu dan karanta littafi mai tsarki mu ga me ke cikin shi ne. Ya karanta yake ba abin da ke cikin shi sai hayaniya. Gashi yace ta'ammulatun fi kutubil anajil, yace abubuwan lura a cikin gospels, the gospel according to fulan, the gospel according to the gospel, yace duk ya tattara waɗannan. Gashi ad-doktor Sabir Ta'ima. Sa'annan gashi wani kuma yace ad-dalilu min al-anajil ala anna nasara al-yawm ya'rifuna Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahu, yace dalili daga Bible din yau ba na jiya ba akan cewa kristocin yau ba na jiya ba ma ba na gobe sun san cewa lallai Annabi Muhammad gaskiya ne kamar yadda suka san ƴaƴansu. To sa'annan shekarar da ainihin wato suka je suka tsogano addinin musulunci, suka ci mutuncin addinin musulunci a ƙarƙashin harshen munafiki Salman Rushdie, aka zagi Qur'ani, aka zagi sunna, aka zagi mata Annabi, aka zagi kowa. Sai wani babban malami yanzu haka yana zaune a kasar ainihin Ingila, amma mutumin kasar Syria ne, malami ne kuma dan boko ne. Sai ya zauna, sunan shi Sheikh Abdulrahman Dimashqiya, in kana kallon tasha Al-Huda wata ran za ka gan shi yana wa'azi. Sai yace let the Bible speak, yace mu ba za mu ainihin zagi littafin ku ba, amma bari mu ibo zantuttukan da ke cikin Bible mu bari ya faɗa da bakin shi a gane cewa ma littafin naku littafin gaskiya ne. Ma'ana yana ishara zuwa ga abin da Ahmad Didal ya rubuta littafi, yace is the Bible God's word, hal al-kitabul muqaddas kalamullah, anya ku Bible littafin Allah ne. To sannan ka samu collection na Ahmad Didal gashi nan duk da tafan shi ne aka tattara, gashi nan aka hada su wuri guda. Duk waɗannan abubuwan jama'a me ake nufi? Kuna jin malaman musulunci sun bata lokaci ne? Da'awa ce ake wa Nasara, ayi proving musu cewa addinin nasu rikirkitacce ne, shi ya kai su suka rikice. Sannan ayi proving cewa addinin mu shi ne daidai, shi yasa muka zama akan hanyar daidai. Haka sai kun tashi kun yi karatu, sai kun tashi kun yi da'awa, sai kun tashi kun yada alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi, sai kun shirya game da debate, debate da kristoci sunna ce ta salaf, manzon Allah shi ya fara yi sallallahu alaihi wasallama. Nasara Najran, Najran din nan yanzu kasa ce yanzu a cikin Saudi Arabia take, a can gefen kasar Sham. Ma'ana suka kullo tafiya takanas ta Kano, larabawa ne, suka ce sun ji labarin Annabi ya zo da wani addini yana rugurguza addinin Almasihu. Sai ya ce musu a'a ba haka bane, yace kuma magana ba ta tsaye ba ce, su shigo masallaci su zauna. Suka shigo masallaci, manzo Allah yace ku shakata, aka kawo musu ruwa, aka kawo musu abinci, amma masallaci manzo Allah ya sauke su, kristoci ne Reverend Fathers da Bishop da janjami da cross, Annabi ya zaunar da su a masallaci, aka kawo musu abinci, suka ci suka sha suka natsu. Yace to me ke tafa da ku? Kafin akai wani lokaci shikenan sun fara cire cross suna faɗi la ilaha illallah, saboda an gamsar da su da hujjoji. Kaga dole ne ku shirya, ga kace debate ba a nufin fada, ba a nufin dambe, ba a nufin zagi, ana nufin tattaunawa. Ahmad Didal shi ya nuna mana hakikanin yadda debate yake a sunna. Ya ake debate da kristoci? Ba zuwa za a zauna a ce ku mutanen banza ne ku, a'a, zuwa za a zauna a tsara a hall ne, a daki ne, a masallaci ne, a zauna a ce ƴan kallo kada wanda ya sa baki. Dan haka wani tashi kai jawabi, za a yi magana akan sonship, za a yi magana akan trinity, dan haka tashi kai bayani, ne tashi bayani, sai a ce to shikenan zauna wane kai kuma miƙe, wane tashi kai bayani, wane miƙe, inda a gama ba a ce gobe a dawo, jibi a dawo, har kwanaka da kwanaki, har a san ina za a kai matsaya. In sun gayyace mu mu tafi church din su a je a yi, idan an gayyi in ta kama mu gayyato su a zo a yi, ba faɗa ba ne jama'a. Haka ake yi wa kiristoci, ba kuma cewa ake a zo a haɗa kai da su wai shikenan a yi tafiya tare ana rungumar juna. Ƙarya ne ɗan haɗin kai da kiristoci, ƙarya kuke yi, har su zo suna cewa a daina cewa kiristoci kafirai, wai sai dai a ce musu abokan zama. Yo, abokan zama burai ma da ke cikin garin nan abokan zamanmu ne, magunan garin nan duk abokan zamanmu ne. Don haka in ka ce abokan zama baka ba su true definition ba. Shi ne wani shedanin dokta ya je rubuta littafi yana cewa a daina ce musu kiristoci, shi ne aka samu wani babban malami mai suna Sheikh Ahmad ibn Abdulaziz al-Husayn, ya ce na'am ya doktor innahum kafiruna. Littafi ya rubuta, wani shedani ne ya rubuta wai yana cewa a daina ce musu kafirai, ya ce a'a dokta, ya ce kafirai ne, ya rinka ruwan ayoyi da Allah ya kira su kafirai, ya kawo hadisai ya ce saboda haka sunan su kafirai. Suna nan yan wannan da'awa a Kaduna da Abuja da Jos, suna cewa a daina ce musu wai kafirai, a'a innahum kafiruna, kafirai ne. Haka Allah ya ce, don haka ba mai kuskure ba mun kira su haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan ga wani littafi, Muslim Christian Dialogue, hira tsakanin musulmi da kirista, yana bukatar wannan littafi, kowa ya same shi ya karanta. Baka same shi ba, tafi yana can, mun saka maka shi akan sultan.org, sultan.org, kana zuwa zaka same shi. Malam Amr bin Usman ya fassara shi da Hausa, kaje zaka samu fassarar shi har da na Hausa. Tattaunawa ce, yaya ya kamata tattaunawa tsakanin kai da su. Yau wajen shekara 13 da suka wuce, akwai ni ranran faba daga nan Samuru ya zo ya kawo mana dinki a shago. Ina zaune ne a kasan na hutawa, sai ga dan talabijin a wuri na dan mitsili haka. Kawai karambani ya ɗibe shi, sai ce shi kawai yana son talabijin din. Na ce mishi wannan talabijin mai sauki ne, a Makka na siyo shi. In Allah ya sa na riga ka komawa, to shikenan zan siyo maka. In kuma ka je sai ka siyo abinka. Sai ce ai shi ba musulmi bane, ba zai je maka ba. Nace a Mr. Odoka, me zai hana ka shiga musulunci? Ba wani abu a musulunci da zai zama abin kyama da ba za ka shiga ba. Nace za ka musulunta in Allah ya so, kuma za ka je kai hajji, saboda ba wani abin kyama ba. Nace shi ba zai musulunta ba. Nace to amma wanka uwa ɗaya uba ɗaya Allah ran ban Qur'ani. Nace eh, can wani lokaci na tafi yawo na muna abin nan a can jihar su dan kwara ne, ina ne abin nan, Kogi State, Igala ne. Na zo garin su dare yayi zan kwana, an rasa sai aka ce akwai wani alaran ma, bari a kai ni gidan shin kwana. Ashe wan Mr. Odoka ne, uwansu ɗaya ubansu ɗaya, alaran ma ne makarancin Qur'ani. Shi yake ban labari, yace a zariyan nan akwai kanina yana nan ya zama Kirista. Ya sunan shi yace Mr. Odoka, sai na daki don yana zuwa yana kawo ɗinki nan shagon mu. Na ji labarai sai na aje waɗannan labaran. Zuwa kuma sai ga Mr. Odoka, sai na ce ai wanka uwa ɗaya uba ɗaya. To shikenan na dan wannan littafin jama'a, gashi Muslim Christian Dialogue shine na bude a gabana, ina budo Bible in ce to ai ga abin da Allah ku ya fadi, ga abin da littafin ku ya fadi, ga kaza 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 kaza. To shikenan fa yace di ya rude. Nace Mr. Odoka, ni dalibi ne, kai ko babban malami ne a cikin addinin ku, ya zaka ce na ruda ka? Ina ga dai kana bukatar ne kadan abin. Nace to, nace ku shirya, in ya kai ne a gayyace mu zan zo, in ya kai ne mu za mu gayyace ku za mu zo. Ai abin na fahimta ne, abu ne na ilimi, za a bude littafi a yi karatu. Da Mr. Odoka ya koma ya rikice, don mai magana ce dama matsalolinsu su ne Trinity, cewa Allah uku ne. To Bible ya yi contradicting kanshi akan cewa Allah uku ne. Issue na sonship, cewa Allah yana da ɗa, Isa dan Allah ne. Bible ya yi contradicting kansu, domin Bible ya kira kowa ma dan Allah, ya kira bani Isra'ila, ya kira annabi Yusuf, ya kira kowa dan Allah. To me yasa Isa ne za a ce dan Allah? Don haka na ce mishi akwai bukatar ka je ka bincika me yake nufi da kalmar son according to Bible. Na ce ina da dictionary na Bible, sun yi defining me ake nufi da son, ya kamata ka je ka duba. Sannan me ya bambancin son of God da kuma God's son? To waɗannan abubuwan da ya je haɗa shi kenan, da ya je baiwa mutanen shi labari kaza 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 kaza, sai suka ce wannan ka haɗu da devil ne, kana buƙatar ka yi sujuda tun daga dare har gari ya waye, za ka yi azumin kwana uku, kada ka sake zuwa muciya. Shi kenan fa, wallahi sai karbo mishi dinkin shi aka bi sake zuwa ka dinki wurin can suka hadu da abokin zama na Afiza da wataran mi sau doka ya kare na zuwa yace kai wannan mutum naka da ya rikita ne sai da ni azumin kwana uku sai da nayi sujudar dare daya kaza kaza wadannan mutane jama'a muna buƙatar mu kira su zuwa ga addinin musulunci ne jama'a sai sa ko ganin ta kure su gashi nan sun mallaki bindigogi ne da ta kure kai sai su fito su harbi mutane me kai ga harbi cewa kai a zo ai dialogue a zo a tattauna a fahimci menene gaskiya take kuma a bita mu musulmi mun shirya mu a shirye muke to amma menene matsalar take faruwa shedanci ne aka kullo shi na duniya gaba ɗaya wai ana son a hada kristoci da yahuda da musulmi ko su bi addini daya to magaran da ba a hada wuta da ruwa a cikin bokiti guda a ce kuma kowa ya ci gashin kanshi to shine dai malam yake cewa dan haka nasiha ainihin wato gare su ta tattara har a kira su zuwa ga musulunci sannan sai malam yace wa yushara alaihi bisawab idza istashara idan kirista yazo yace maka yana neman menene abin da yake daidai babu laifi zaka iya bashi shawara in har ya neme ka sai yace wa ikhtalafa alulama fi albay'i ala bay'ihi to idan kirista yazo yana ciniki sai kazo kana son abin kuma shikenan shi kadai ya zo an ce mishi naira 10 kana zuwa kai sai ka ce naira 11 ya halatta ko bai halatta ba wasu malamai suka ce ya halatta wasu malamai suka ce bai halatta ba hakikanin al'amarin dai kirista ne ya halatta dai ba musulmi bane musulmi ne aka haramta kai ciniki akan cinikin shi amma kirista wannan bashi da wannan ainihin haramcin wani hawi zalika da al'amura makamantan haka ma'ana kenan ba a hana kaji kirista yayi applyin zai je ya samu wani fili to in musulmi ne bai halatta kaje ba amma kirista ne sai kai marmaza sai kai applyin kai ma sai ka je ka san yadda za ka yi file din ka ya hau kan nashi wani hawi zalika sai ce fa jazama ahmad anna zalika yahtassu bil muslimina wa ihtajja bi hadha al hadith imam ahmad dai yace a haramta ciniki akan ciniki musulmi ne kawai akai wa amma wannan banda sauran kafirai kun ji maganar dazu to sauran malamai kuma suna ganin cewa ko dai a hakan din ba daidai bane amma ko kuma wasu su ce a yin hakan kai tsaye ya halatta ko kuma wasu su ce a suka yi ta kawo maganganu amma imam Muhammad dai yanke yace dai kirista ne to babu shakka akan cewa ciniki akan cinikin shi ya halatta wannan magana ita ce daidai fa'idatun ukhra mala yace ga wata fa'idar karshe wannan zai yi abin da ake kira ne khitabuhu misk wato zai bada general summarization yana so ya takaita maka karatutukan duk da muka yi a baya inda zaka gane malaman salaf ba tare da computer ba amma sun iya bin kididdiga sauraro wannan karatun kaji yace khatamal bukhari kitabal iman bi babin nasihati mushiran ila annahu عمل بمقتضاه في الارشاد الى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم yace imam al-bukhari ya rufe wannan kitabul iman din shi da babin nasiha dan ya nuni akan cewa yana aiki da abin da wannan babi yake nunawa wajen da ya kokarin shiryar da mutane zuwa ga aiki da hadisi ingantacce banda hadisi mara inganci domin cikin littafin shi ya tattara hadisi wadanda iri ne ingantattu to yana maka nasiha ne akan cewa ba a aiki da hadisi sai ingantacce thumma khatamahu bi khutbati jarir al-mutadammina li sharh halihi fi tasnifihi fa awma bi qawlihi fa inna ma ya'tikum al-an sannan imam al-bukhari sai biyo baya kuma ya cike da ainihin hudubar jarir dan abdullahi wannan sahabi wanda wannan hudubar ta tattaro sharhin halin da Bukhari ya nuna a cikin wannan littafin nashi a ƙarƙashin wannan sai Bukhari yake nuni da inda yace ai Jarir dan Abdullah a cikin hudubar shi ya ce wa mutanen garin Kufa ku yi hakuri sarkin ku zai zo yanzu ko to sai Bukhari yake maka ishara da wannan maganar akan cewa kai ma ka yi hakuri alƙawarin da ya maka zai zo yanzu wato duk wannan karatun da aka ishara fage ne kai ma ka yi hakuri yanzu za a fara karatun zai zo yanzu yake ishara zuwa ga ila wujubi tamassuki bi shara'i akan cewa wajibi ne a riko da shari'o'i hatta ya'tiya man yuqimaha har sai ya zama wanda zai tsaya da su ya zo cewar musulmi ba a shari'a a ƙasa cewa ba ku da khalifa ku ce ba za ku ba a shari'ar Allah ba jama'a wannan addinin ƴan shi'a ne kun san ƴan shi'a yanzu suna tahonewar su ne wai addinin bai zama dole ba sallar juma'a ba dole bace kaza ba dole bane me yasa har sai mahdi ya zo to a musulunci ba a cewa haka abinda bukhari yake maka ishara shine ka rike addinin musulunci kam har ran da Allah zai kawo shugaba din amma rashin shugaba baya nuna cewa ba za a yi addini ba sai ce iz domin kuwa la tazalu qa'ifatun mansura ba za a gushe a duniyar nan ba sai an samu wata al'umma wadda take mai kwazo ce da kuma cin nasara a ƙarƙashin haka kenan waɗannan al'umma sai su kace akan addini wa hum fuqaha'u ashabil hadisi yace su ne malaman da suke karanta hadisi kuma suna fahimtar shi ma'ana fuqaha'ul muhaddisin kenan wa bi qawlihi sannan bukhari ya nuni da maganan nan da Jarir ya fadi da yace ista'fu li amirikum ku nemi yafe wa sarkinku ila talabid du'a ilahu bukhari ya nemaka nuni zuwa ga yana neman addu'arka sai yasa kuka ji duk sanda zamu fara karatu in ba mu manta ba sai mun ce littafin al-imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari Allah ya ji kanshi in dai ba mu manta ba sai mun yi mishi wannan addu'ar saboda bukhari wannan aikin da ya jama'a bai ma mutu ya barda ko kwaya ɗaya ba wanda zai mai addu'a ashe addu'ar imam al-bukhari yana sa ranta ne daga mu da muke cin moriyar waɗannan ayyuka nashi ina fata an gane li'amalihi al-fadil yana neman kai mai addu'a saboda wannan aiki mai daraja da yayi thumma khatama bi qawlihi istaghfiru wa nazala sannan bukhari kuma ya cike da wannan magana da ta zo a cikin hadisi wanda Jarir yake cewa ku roƙa wa sarkinku gafara sai kuma ya sauka daga kan minbari fa ash'ara bi khatmil babi to wannan maganar ta Jarir da Bukhari ya kawo sai ya sa ka fahimci cewa to ya cike babin kenan wato shi ma ya sauka Imam al-Bukhari shi ma ya zo ƙarshe thumma aqaba bi kitabil ilmi aqabahu bi kitabil ilmi sannan kuma sai biyo baya da littafin da ke bayani akan ilimi lima dalla alaihi hadithun nasiha yace saboda maganganun da hadithun nasiha ya nuna anna mu'zamaha mafi yawancin nasiha yaqa'u bit-ta'allumi tana yuwa ne da koyon ilimi wa ta'lim da kuma koyarwa nasiha ta hanyar koyon ilimi nasiha ta hanyar koyarwa shi yasa Imam al-Bukhari ya biyo baya daga babin nasiha sai babin ilimi cewa kai wa kanka nasiha ka je ka koya sannan in ka iya kai wa jama'a nasiha ka koyar khatimatun Ibn Hajar sai ya ce to ga cike ƙarshen wannan bayani اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على 81 حديثا بالمكرر سيتشي wannan ainihin wato kitabul iman da kuma muqaddimar badul wahyi ta tattaro hadisi wadanda suke marfu'ai guda 81 duk da wadanda Bukhari ya maimaita baki daya ainihin akwai ainihin hadisai guda 81 tun daga ainihin muqaddiman nan ta badul wahyi har zuwa kitabul iman dinnan hadisai 81 ne to ga yadda bayanin hadisan yake sai yace min hafi badul wahyi 15 yace akwai guda 15 a cikin badul wahyi can muqaddima wa fil imani a cikin kitabul iman dinnan da muka makarantawa akwai 66 akwai hadisai 66 المكرر منها 33 daga cikin 66 din nan guda 33 bukhari maimaita su yayi minha daga cikin su dai asali wadannan hadisan fil mutaba'ati bi sighatil mutaba'a aw at-ta'liq 22 daga cikin su akwai hadisai guda 22 wadanda sun zo ne da sigar mutaba'a inda kake je ke cewa taba'ahu fulanun an fulanin an fulanin dinna aw at-ta'liq ko kuma yazo da shi da uslubi na ta'liqi kawai sai yace wa qala fulan bai kawo isnadi ba yace guda 22 ne sannan sai yace fi badil wahyi 8 wadannan mutaba'at da mu'allaqat a cikin badil wahyi akwai guda 8 wa fil imani a cikin kitabul imani akwai 14 akwai guda 14 su wadannan mutaba'a wa min al mawsul daga cikin hadisi kuma wadanda ke da cikakken isnadi al mukarrar waɗanda Bukhari ya ainihin maimaita 8 akwai guda 8 wa min at-ta'liq waɗanda ko Bukhari ya kawo ba tare da ya ambaci isnadi ba shine ta'liq الذي لم يوصل في الذي كو لم يوصل في مكان اخر wadanda bukhari a wani wurin bai kawo su da ainihin cikakken isnadi ba ma'ana a cikin littafin nan iya inda mu karanta akwai wasu hadisai da bukhari ya kawo su bai fadi isnadi ba kuma har ƙarshen littafin da ya sake maimaita su bai sake ambata ainihin isnadin su ba haka ya kawo su tun farko har ƙarshe ba isnadi yace to kwaya uku ne wa baqiyatu zalika sauran da suka rage wa hiya samaniyatun wa arba'una hadisa sune guda 48 mausula waɗanda ya kasu da cikakken isnadi bi ghairi takririn ba tare da ya maimaita su ba kun ji wannan irin kididdiga ta keke da keke jama'a kididdiga ce wannan ta keke da keke jama'a ko kun fahimta gaban shine sai malam yace wafaqahu muslim ala takhrijha illa sab'a waɗannan hadisai baki daya muslim ma ya ruwaito irin su sai dai kawai guda bakwai ne muslim bai ruwaito ba waɗanne guda bakwai ne cikin hadisan da muka karanto baki ɗaya din na wanda muslim bai ruwaito ba waye su ne ash-sha'bi an abdullahi ibn amr fil muslim wal muhajir hadisin nan da ainihin annabi ya magana akan musulmi shine wane muhajiri shine wane kun tuna shi to wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi muslim bai ruwaito ba wal a'raj da riwaya malam abdurrahman al a'raj an abi huraira fi hubbir rasuli game da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ainihin hadisin bukhari ya rawaito shi muslim bai rawaito ba wa ibn abi sa'sa'a an abi sa'id fil firari min al fitan da kuma hadisin ibn abi sa'sa'a wanda ya rawaito daga sahabi abu sa'id al khudri game da cewa in kaga fitina ta barke tsakanin musulmi to ka gudu kakka shiga ciki wannan hadisin bukhari kada ya rawaito muslim bai rawaito ba wa anas an ubada في ليله القدر ده حديث انس وانده يرويته daga عباده دان صامد game da lailatul qadr da annabi ya fito zai bada labari aka samu suna rikici aka ce an fasa wannan hadisin bukhari ya rawaito banda muslim wa sa'id da hadisin malam sa'id dan abi sa'idin al-maqburi malam sa'id na makabarta wanda na gaya muku a can baya wanda ya rawaito shi daga abi huraira fi dini yusrin cewa addini mai sauki ne wannan ainihin hadisin bukhari ya rawaito shi banda muslim wal ahnaf an abi bakr daga abi bakrata da kuma hadisin ahnaf dan qais daga abubakrata wannan sahabi fil qatil wal maqtul hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muslimi da muslimi suka fada da wanda aka kashe da wanda ya kashe suna wuta wannan hadisin bukhari ya rawaito shi kada banda muslim wa hisham an abihi an aisha fi ana a'lamukum billahi da kuma hadisin Hisham daga baban shi Urwatu dan Zubair daga Aisha sa'annan wanda yake cewa annabi ya ce ni na fi ku tsoron Allah wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi banda Muslim sai malam yace wa jami'u ma fihi min al-muwafaqat baki ɗayan hadisan da suka zo a cikin wannan ainihin kitab tun daga farkon littafin har zuwa inda muka tsaya din nan hadisan da suke mauqufai sune fatoyoyin sahabbai da ayyukan sahabbai da muka karanto ala sahaba wa tabi'in waɗanda aka danganta su ga sahabbai da tabi'ai yace baki ɗayan su 13 asaran guda 13 ne maganganu na sahabbai da tabi'ai sannan mu'allaqa dukkan su baki ɗaya bukhari bai kawo musu isnadi ba sauran bukhari ya kawo musu isnadi ya karya ka'idar littafin shi dan dama ya ce hadisan da zai kawo wa isnadi sai hadisan da suka zan na annabi ne kawai maganganu ayyukan annabi da kaza kaza duk abin da ya zama na sahabi ne ba zai kawo shi da isnadi ba dan haka bai kawo su mu'allaqai ba wannan yana daga cikin ilimin da ke cikin sahihul bukhari